Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullah Bako, to Donald Trump ya kafa tarihi a fagen siyasar Amurka. Duba da yadda ya kai ga samun nasara a zaben 2024 duk da tarin matsaloli da ya fuskanta a matakai daban-daban ciki har da yunkurin neman ransa da wasu ƴan bindiga suka yi a lokuta daban-daban a bara. Ga abokiyar aikinmu Maryam Dauda da wannan rahoto wanda ya waiwaye kan matakan da suka kai ga dawowarsa da White House.
Donald Trump ya ce ya samu goyon baya na tarihi daga Amurkawa masu kada kuri'a, shi yasa aka sake zaben sa wani wa'adin shugabanci.
I want to thank the American people for the extraordinary honor.
Ina so in gode wa jama'ar Amurka saboda gagarumar karramawa da suka yi mini yayin da suka zabe ni na zaman shugaban kasa karo na 47 da kuma 45. Kuma ga kowane dan kasa zan yi muku gwagwarmaya da iyalanku da kuma makomarku. A kowace rana ta duniya zan yi muku gwagwarmaya. Iya bakin karfi na ba zan huta ba har sai mun samar da Amurka mai karfi, mai zaman lafiya da wadata, wacce iyayenmu da ku suka cancanci samu.
Sake zama shugaban kasa da Donald Trump ya yi na nuna cewa shi wani mutum ne da baya hakura da nema abin da ya sa a gaba.
I think what you see in
a gani na mutum ne mai zurfin tunani da kwarin gwiwa kan abin da ya sa gaba.
Ross Butner da Susan Craig, ƴan jarida ne masu binciken kwakwaf na jaridar New York Times kuma mawallafan littafin Lucky Loser, waɗanda suka bayyana yadda Trump ya zama hamshakin mai kuɗi da ƙoƙarin kansa.
He has not.
Sun a farkon shekarun 1980 bai cika amincewa da mutane da ke da ƙwarewa a kowane fanni ne ba. A kodayaushe yana watsi da ra'ayoyi ko shawarorinsu.
An rubuta sunan Trump da manyan harfa masu launin zinari a gine-ginensa. Darajar dukiya da kaddarori da ya mallaka miliyan 200 ne a lokacin da jaridar New York Times ta yi hira da shi. Amma shekaru 10 bayan haka, a lokacin da ya yi hira da shirin 60 Minutes, ya bayyana cewa darajar kaddarorin ta ƙaru zuwa dala biliyan 1. Amma duk da wannan nasarar, ya fuskanci matsaloli. Kamfanoninsa sun shigar da ƙorafin durƙushewa ga banki har sau 6.
Ladies and gentlemen, I am officially.
Jama'a maza da mata, a hukumance ina bayyana cewa zan fito takarar shugaban ƙasar Amurka, kuma za mu sake maido da martabar ƙasarmu.
Our country great again.
Gaba gadi ba tare da wani noke-noke ba wajen bayyana abin da ke ransa.
When Mexico sends
idan Mexico ta turo ƴan ƙasarta ba nagari take turowa ba, su ne ke kawo miyagun ƙwayoyi, suna shigo da manyan laifuka masu fiyade.
Trump ya naɗa alƙalan kotun ƙoli guda uku waɗanda suka taimaka aka soke dokar da ta ba da ƴancin zubar da ciki a matakin tarayya.
Death toll now above 150,000.
A farkon shekarar 2020 annobar cutar COVID-19 ta zama babban ƙalubale ga Trump. Yayin da sama da Amurkawa miliyan 9 suka kamu da cutar, kuma adadin waɗanda suka mutu ya haura 230,000. Masu kada kuri'a a watan Nuwamban wannan shekarar sun zaɓi Joe Biden a matsayin shugaban ƙasa. Bayan da ya sauka daga mulki, Trump ya fuskanci tuhume-tuhume da yawa, ya kuma kasance tsohon shugaban ƙasa na farko da aka samu da laifi. Amma duk da haka, sai ma ya ƙara farin jini. Ya tsira daga yunkurin kisa lokuta 2 a shekarar da ta wuce.
God has a plan for Trump.
Allah na da wani shiri na musamman don Trump, kuma ya tsira ne saboda wani dalili ko don cimma wani abu. Siyasar Amurka dai ba ta ƙara zama daidai ba tun bayan da Donald Trump ya shigo fagen. Kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka rubuta littafin The Art of the Comeback zai dawo kan karagar mulki bayan da ya samu gagarumin nasara a tarihin Amurka.
A gaida Maryam Dauda da wannan rahoto, to nan gaba kaɗan za mu kawo muku takaitaccen tarihin abokin zaben mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance. Amma bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda Sulaiman Barma ya mana nazari kan dangantakar ƙasar da Amurka.
Amurka da Niger ƙawaye ne da ke matukar ɗasawa da juna a ƙarƙashin daɗaɗɗiyar hulɗar da ta shafi fannonin da ƙasashen biyu ke da manufofi iri ɗaya. Fannin tsaro na daga cikin misalai na abubuwan da Amurka da Niger suka yi haɗin gwiwa da nufin murƙushe aika-aikar 'yan ta'addan da suka addabi yankin Sahel, lamarin da ya baiwa Amurka damar girke sojojinta a jihohin Agadez da Tilaberi. To amma juyin mulkin da soja suka yi wa gwamnatin farar hula a watan Yulin 2023 ya canza wannan tafiya. A yanda Amurka ke nuna rashin amincewa da aƙidar karɓar mulki da ƙarfin bindiga, ita kuwa Niger cewa take bata lamunta da yin katsalandan a harkokin cikin gidanta ba. Wannan ya sa gwamnatin mulkin soja ta CNSP ta umarci sojan Amurka su fice daga ƙasar a watan Maris na 2024. Sakamakon abin da aka kira rashin halaccin yarjejeniyar da aka rattaba hannu kanta a 2012. Shin koya dangantaka ka iya kasancewa a tsakanin Amurka da Niger a ƙarƙashin shugabancin Donald Trump? Mustapha Abdullahi masani ne kan hulɗar ƙasa da ƙasa.
Ita harkar diplomasiya tana tahiya da zamani, tana tahiya da yanayi. Yau ana iya ce a gobe kuma a ce wannan abin da aka ce an tada shi domin watakila ba ya da wani mahimmanci a wannan lokacin. Watakila a sake lalata.
Niger na daga cikin kasashen da gwamnatin Biden ta dakatar da su daga sahun masu cin moriyar tsarin shigar da kayan sayarwa a ƙasar Amurka ba tare da biyan haraji ba, wato AGOA, a sakamakon juyin mulkin soja. 'Yan kasuwa na fatan ganin Donald Trump ya sake buɗe wa Niger wannan kofa, inji Shebu Cambiano na ƙungiyar 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje.
An ba mu izini kayan da muka kira nan Niger mu shigo da Amerika ba sai mun biya haraji. Muna fata Trump ya maida wannan abu saboda Niger na samun amfani, Amerika kuma yana samun amfani.
Shirin Momentum Health, wanda hukumar raya kasashe wato USAID ta kaddamar a shekarar 2022, ya taimaka a yaki da cututtukan da ke haddasa yawan mutuwar mata da yara da jarirai a wasu jihohin Niger, inda aka ware miliyan 28 na dala. Samar da ruwan sha mai tsafta da ayyukan bunƙasa noma da kiwo wani bangare ne na tarin tallafin da Amurka ke baiwa al'ummar wannan ƙasa. Malamin jami'a Dr. Abubakar Manzo mai mu'amala ne da ƙungiyoyin cigaban karkara.
Daga ta wannan fannin ne iri-iri masu yawa, irin mangoro, irin gwaiba, irin masara, iri na wake, iri na gujiya, iri na dawa. Wannan gaskiya taimakon da Amurka ne ta kawo mana, kuma ta tallafa ma duka ma'aikatan gidan gona da manya-manyan masu ilimin noma da kiwo.
Yan rajin kare demokaradiyya da fafutukar kare haƙƙin ɗan adam irin su Hamidu Sidi Fodi sun yi amannar cewa cigaban kowace ƙasa abu ne da ya danganta da yanayin walwalar jama'a. Amurka da ke kan gaban ƙasashen da suka yi imani da wannan salon mulki na da abin yi wajen maido da demokaradiyya a Niger, amma cikin salon da ke daidai da yanayin al'ummar ƙasar, in ji shi.
Ba demokrasiya irin wanga ta yaudara ba, wanda ya zamanto ana bar mutane suna rudu cikin dukiyar al'umma. A demokrasiya mai inganci ita ce za ta kawo kare haƙƙin ɗan adam a bisa gaskiya.
Kyakkyawar alaƙar da ke tsakanin Amurka da Niger ya sa gwamnatin mulkin sojan ƙasar a watannin farkon juyin mulkin 2023 ta zaɓi Amurka a matsayin mai sa ido a ayyukan ficewar sojan Faransa. Masana na gargaɗin gwamnatin Trump da lura da yadda ƙasashe abokan hamayyar Amurka wato Rasha da China, Iran da sauransu ke ƙoƙarin samun matsuguni a Niger, watakila a bisa hasashen kakace ma'adanan ƙasar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mumuni Barma. To a ƙasar kamar ma masana na cigaba da yin sharhi dangane da kyakkyawar alaƙa da ke tsakanin ƙasar da Amurka, yayin da suke kuma fatan ganin cigaban hakan ƙarƙashin sabuwar gwamnatin Trump da za a rantsar nan gaba kaɗan. Ga Muhammad Bashir Laden da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana daga Yaoundé.
Washington da Yaoundé suna da tsohuwar alaƙa ƙaƙƙarfa kuma tun kafin Kamaru ta samu ƴancin kanta daga mulkin mallaka a 1960. Kasar Amurka ita ce kasar da ta fi kowace bayar da agajin jin kai ga kasar Kamaru, tare da samar da sama da dala miliyan 650 tun daga shekarar 2014, ciki har da rarraba kayan masarufi da ayyukan inganta lafiyar mata da kananan yara ga sama da mutane miliyan 1.4 da suka amfana. A fannin tsaro, Amurka tana ci gaba da taimakawa wajen horas da manyan ofishoshin sojojin Kamaru da taimako kuma na makamai wajen yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram a arewa mai nisa. Hakanan Amurka ta yi matukan kokari wajen sasanta tsakanin gwamnatin Kamaru da ƴan ta'addar Ambazonia masu neman yancin yankunan Ingilishi na kasar tun shekarar 2016. A haka ne a 2022 ma'aikatar shari'a ta Amurka ta kama wasu ƴan kasar Kamaru uku da ake zargi da tara dala 350 ko in ce 350 don sayan makamai da kayan hada bama-bamai ga sojojin Ambazonia. Koya alakar za ta kasance da sabon mulkin Donald Trump? Tambayar da muka yi wa Dr. Jonathan Batengene, malamin jami'a mai karantar da dangantakar kasa da kasa, ga abun da ya ce wa muryar Amurka.
La victoire de Donald Trump aux dernières présidentielles aux États-Unis marque un tournant.
Nasarar Donald Trump alal hakika a zabe da ya gabata zai kawo sauyi da dama kan yadda Amurka ta saba gudanar da dangantakar ta da kasashen duniya. A mulkin sa na farko kadan ba amanta ba, Donald Trump ya nuna mana cewa shi burinsa kawai ci gaban Amurka ne. Don haka kasar Kamaru ita ce za ta kwaɗaitar da Amurka da ci gaba ita kanta da ƙarfafa ƙawance da ita. Yana iya yiwuwa Kamaru ta samu haɗin kan Donald Trump musamman kan ƙarfa dokoki dangane da auren jinsi ɗaya wanda har ila yau ta haramta a dokar kasar Kamaru. Duba ga tsaurin ra'ayi da shi kan shi Donald Trump shugaban Amurka yake da shi a kan
wannan.
Usmanu Ahmadu mai tsokaci kan siyasa ya ƙara mana shi kuma da cewa.
To a gaskiya alal haƙiƙanin gaskiya shi Donald Trump salon mulkinsa wato mutum ne wanda shi Amurka ita ce a gaban shi, ba ruwan shi da ƙasashen Afirka. Fata na dai shi ne ya kyautata alaƙa tsakanin mu da shi, kuma ya gyara zamantakewa, kuma ya ga ta iya zai iya taimaka mana abubuwa su kasancewan ƙasarmu arziki, tattalin arziki ya haɓaka, tsadar rayuwa da abubuwa. Fatan da zan yi kenan, shi kuma Allah ya bashi riko, Allah sa ya yi adalci a kan kagan mulkinsa.
Muhammad Bashir Ladan, muryar Amurka daga Yaoundé a kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Bashir Ladan. To JD Vance ya shiga sahun zababbin mataimakan shugaban kasa da suka fi karancin shekaru da Amurka ta taba gani, wanda aka haifa a jihar Ohio da ke tsakiyar yammacin Amurka. Ga abokin aikinmu Zahara Aminu Fage dauke da takaitaccen tarihin Vance, wanda zai taya Trump tafiyar da ragaman mulki a Amurka.
JD Vance kenan. Mintuna kaɗan bayan an zaɓe shi a matsayin mataimakin shugaban ƙasar Amurka.
Bayan samun wannan gagarumin nasara a tarihin siyasar Amurka, sai mu aiki wajen farfaɗo da tattalin arziki mafi girma a tarihi.
Ba a Jackson, Kentucky aka haifi Vance ba, amma yana kiran jihar a matsayin gida.
Lokacin da na nemi auren matata, na ce mata ina da bashin kuɗin makaranta na karatun lauya har dala 120,000. Da wani filin makabarta a gabashin Kentucky.
Yana yawan zuwa dan tare da kakarsa Mamau. Tana yawan kawo shi wannan tsaunin don ya ga yadda ake rayuwa a nan, kuma da alama yana sha'awar irin rayuwar.
An haifi JD Vance a Middleton da ke jihar Ohio, kuma ya girma a hannun kakarsa Mamau. Tana da tsauri. JD Hamill lokacin yana amfani da sunan mijin babarsa. Ya lashe zabansa na farko a matsayin mataimakin shugaban ajinsu a makarantar sakandare da ke Middletown. JD Vance ya yi aikin soja, sannan ya kammala digirinsa na farko a jami'ar Ohio State. Daga nan kuma sai ya tafi jami'ar Yale, inda ya haɗu da matarsa Usha Chilkuri. Vance ya zama sananne a shekarar 2016 bayan da wani shirin fim ɗinsa mai suna Hillbilly Elegy ya yi fice. An yi fim ɗin ne a kan rayuwar ma'aikata a Amurka.
You got to decide. You want to be somebody or not?
Da goyon bayan tsohon shugaban Amurka Donald Trump, JD Vance aka zaɓe shi a matsayin ɗan majalisar dattawa daga Ohio. Kuma bayan shekaru biyu,
JD Vance to be the next Vice President of the United States.
Trump ya zaɓi Vance a matsayin abokin takararsa. Amma sun fara ne da rashin jituwa, saboda a baya Vance ya kira Trump da mara aminci, kuma ya yi ikirarin cewa shi ba zai goyi bayan Trump ba. Amma yanzu a matsayin wanda aka zaba, manufofin Vance suna da alaka da Trump.
No!
Na tsammanin akwai matsaloli da aka samu a zaben 2020 shi yasa Donald Trump ya faɗi zaben.
Yayin da yake amsa tambayar da aka yi masa akan rikicin Isra'ila da Hamas, Vance ya ce,
Kamala Harris ta ce ta damu matuƙa game da asarar rayukan fararen hula, amma duk da haka ta ki baiwa Isra'ila makaman da zai ba su damar rage asarar rayukan fararen hula.
Vance zai zama mataimakin shugaban ƙasa yana da shekaru 40, mafi ƙarancin shekaru a tarihin Amurka.
Madalla gaida Zahara Aminu Fage. To kamar yadda wasu ku dai suka sani, har yi layi muna tare da Dr. Muhammad Kabir Hassan a ɗakin watsa labaran namun da yake bana fashin baki. Dokta, idan na dawo gare ka, kamar ya kake ganin wani hasashe zaka mana dangane da abin da ya shafi mulkin Trump na farko shekarun hudu da ya yi a baya da wannan da za a shiga, kamar ya kuke kallon batutuwan bi idan aka haɗa su?
To mulkinsa na farko ana cewa wai shi dan koyo ne, kuma daga waje yake outsider. Amma bayan ya yi shekara hudu a Washington ya yi ronin gwamnati, yanzu za mu iya cewa Trump insider ne, ya san yadda gwamnati take aiki,
ya samu gugewa kenan.
Sannan kuma wancan da ya zo, yawanci an nada masa, an ba shi shawaran su waye zai aiki da su, aka sassaka masa tsoffin sojoji, chief of staff dinsa ne su da sauransu. Yanzu kuma shi yake ya nada mutanensa zai aiki da su. Wani ƙarin abu kuma shi ne wancan zuwan nasa, kamar shi kaɗai ya zo, yanzu kuma da gayya ne. Akwai masu goya masa baya, su Elon Musk masu kuɗin duniya, su Peter Thiel wanda shi ne mai gidan vice president din nashi, wannan duka manyan masu kuɗi ne, masu kamfanonin technology.
Wasu suna ta fargaban ya tattara hamshakan masu kuɗi a gwamnatin tasa, kamar akwai za a iya samun matsala kamar yadda wasu suke faɗa.
Za a iya samun matsala kuma ta yiwu ba za a samu ba. Yanzu misali wannan babban hamshakin mai kuɗin da ya tura rikicin gabas ta tsakiya, Steve Winkoff, wani babban hamshakin mai kuɗi ne wanda shi ba diplomat ba ne, kuma bai hude ne, shi ya je ya tirsasa Isra'ila akan wannan peace agreement
ya jije ne da aka kulla tsakaninsu da Hamas.
To saboda wani lokaci yanda yake aiki ba conventional yanda aka saba ba ne. Misali yanzu za ka ga kamar lokacin Biden, shi secretary of state tsohon diplomat ne ya sun je, amma shi da ya tashi kawai dan kasuwa mai ginin gidaje ya tura wanda zai je ya gaya musu kawai, ya ce musu kawai koma ya za a yi kawai, the war has to end. To irin wannan yanda ba a tsammanin ta ina zai fito, ta nan zai iya fitowa saboda yanda yake tafiyar da al'amura, kuma za su fi ba da muhimmanci ne akan harkan tattalin arziki da kasuwanci saboda irin mutanen da yanzu suke zagaye da shi.
To ka dauko batun abin muhimmancin da zai fi bayarwa a wannan mulki nasa, idan ka saurari rahotannin da muka sassaka yanzu daga yankunan kasashen Afirka, Najeriya, Nijar, Ghana da sauran wurare, ana yawan ambaton yadda waɗannan kasashe za su yi hulɗa da Amurka a wannan mulki na Trump. Ya kake kallon al'amarin zai kasance?
Abin da ya sa na fara faɗan cewa shi halin ɗan kasuwa ne da shi. Kowace ƙasa inda za ta shugabanninta za su iya duba su ga ta ina ne za a inganta kasuwanci da za a ci gaba tare, Trump zai saurare su saboda haka yake. Sannan kuma yanzu wani babban abin da ya dame su shi ne kasuwancinsu da China. Yawanci kayan China sun fi araha, so ana yawanci shigo da kayan China nan wanda ya jawo trade deficit, wato kaman
gibi
haka. So zai yana so ya dau matakai akan wannan, kasashenmu da suke da dumbin tattalin arziki na mineral resources in za su iya kawo proposal na ya za su yi kasuwanci da zai taimaka ta wannan zai za su saurare mu musamman shi dai inda ka zo maganan kasuwanci ne ina ganin
kada kuma mu manta yana yawan ambaton cewa Amurka farko zai sa a gaban sa akan fiye da komai
eh to ai sa American a gaban babban abin da yafi ba da muhimmanci shine ya za a yi inganta tattalin arziki da kasuwanci a sami ayyukan yi da kuɗi so misali in akwai harkan da zai jawo wannan daga kasashenmu da kuma in akwai abin da muke za mu saya da zai jawo ayyuka a ƙasar nan misali mu dauka kamar Najeriya ta ce za ta jara wutar lantarkin ta tana son ta sayi manya-manyan transformer da generator daga America in dai suka gaya masa wannan tuni za ku fara har saboda za ci a bamu da wuta a Africa muna son mu irin wannan kasuwancin to zai saurare mu to irin wannan nake ganin in ana son a shiga cikin harkokinsa ta inda za a iya shiga
to Dr. Muhammad Kabir Hassan kenan mai fashin baki dan asalin Najeriya mazaunin nan Amurka ya mana tsokaci dangane da yadda al'amura za su kana tsakanin wannan gwamnatin Trump da za ta shigo da wacce ta wuce a baya to bari mu tsallaka zuwa nahiyar Turai inda Ramatu Garba Baba ita ma ta hada mana rahoto kan sashen da masana ke yi dangane da alaka tsakanin sabuwar gwamnatin ta Trump da nahiyar Turai musamman kan batutuwan da suka shafi kungiyar tsaro ta NATO da yadda za a kawo ƙarshen yakin Russia da Ukraine
ga Germans kasa mafi karfin tattalin arziki a Turai manufofin shugaban kan haraji da kayan da ake shigowa da su daga kasashen waje shi ya fi tayar da hankali Muhammad Lamina Sumaila Abba, masanin kimiyyar cinikayya ta zamani da na'ura mai kwakwalwa a Jamus, ya ce yin hakan ka iya kawo cikas.
In Amerika ta ce za ta tankwansa ma Jamus bisa kan tattalin arziki, abinda su Jamusan za su maida musu martani sai ya yi hakanan yawa. Inan al'amari ne wanda lalle za su zamana su sasanta su kyautata tsakankaninsu kuma kai zamanto. Su ga Jamus ita kaɗai saboda ita da kanta Jamus in tana dangance da nahiyar Europe suna da ƙa'idodinsu wanda dole ne Amerika ko suna so ko ba sa so su zo su zamna a sasanta.
To wani babban batu da ke ci gaba da jan hankalin duniya shi ne yakin da ake gwabzawa tsakanin Russia da Ukraine. Shugaba Trump dai ya yi ikirarin cewa zai kawo ƙarshen wannan yakin cikin gaggawa idan har aka ba shi dama. Sai dai Muhammad Lamino ya bayyana cewa kawo ƙarshen wannan yakin ba abu bane mai sauki.
Akwai irin yanda yake lissahin shi amma Amerika ba za ta zuwa ba kai tsaye haka ta ce ta tsaye da yakin Ukraina. Dole ne sai da sanin Europe, dole ne sai da yarjejeniya da Russia. Amerika tana taimakama Ukraina sai dai su ce to taimakon da muke kawo muku ya zo ƙarshe koko ba ma iya ba saboda mu da kanmu muna cikin matsala koko su kawo wani fanni wanda za a kawo yarjejeniya takaka wanda za a tsaida cikin ruwan sanyi za a tsaida wannan yakin.
To har wa yau barazanar da shugaban ya yi a yayin yakin neman zabansa na rage kuɗin da Amurka ke bayarwa ga kungiyar tsaro ta NATO ta haifar da fargaba. Huzaifa Yahuza, ɗalibi a Jamus mai bibiyar siyasar duniya, ya ce yin hakan zai kasance barazana ga tsaron Turai da ma duniya baki ɗaya.
Tun bayan gama yakin duniya na biyu waɗannan ƙasashe sun naɗa hannayensu sun dogara ne kacokan wajen samar da tsaro da kariya wa ƙasashensu a kan ƙungiyar ta NATO. Kuma kowa ya san cewa fiye da kaso 80 cikin 100 na kuɗaɗen da ake kashewa a wannan ƙawance Amurka ce take samar da shi. Wannan ya jefa kasashen cikin fargaba kasancewar idan Russia ta yi nasarar kwace kasar Ukraine saboda karancin kuɗin da Amurka ke bata to su ma ba su tsira ba.
To muryar Amurka ta kuma ji ra'ayoyin wasu mazauna Turai kan sabuwar gwamnatin Trump. Nagis Shah 'yar Iran ce da ke zaune a Jamus.
Donald Trump tasirgozartarin fard hal hazir dunyas barai.
Tace Donald Trump ya kasance shugaba mai karfin fada a ji a duniya. A matsayina na 'yar Iran, na damu da ya sake lashe zaben Amurka saboda na san irin barazanan da ya zame ma kasata, musamman na sanya mata takunkumai matakin da ya kara jefa Iraniyawa cikin matsin rayuwa.
Sunana Alhaji Amina Adam dan Galadima, hakimin Hausawan Italy. Muna kuma da labarin shugaban kasa yana shiri na dawo da matasanmu gida Najeriya. Muna neman wannan alfarma da taimako a gare shi ya bar su a Amerika su zauna domin su samu abin yi.
Ga Sabina Rob kuwa, fatanta na zaman lafiya ne.
We just hope for the best.
Tace muna fatan a samu zaman lafiya, a daina fada, a kawar da yunwa da matsalar gurɓa. To an dai zara idanu don ganin yadda wa'adin shugaba Donald Trump zai kaya. Shi da jam'iyyarsa ta Republican dai na da rinjaye a majalisar dokokin Amurka, kuma suna da manufofi masu cike da buri. Duk da haka, jam'iyyar Democrat ta bayyana aniyarta ta kalubalantar wasu daga cikin waɗannan manufofin. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To a gaida Ramatu Garba Baba, bari mu sake waiwayar abokan aikinmu da ke can suna aiko mana rahoto. Sarfilu, kana tare da mu?
Ina tare da ku.
Yawwa, to na ga rahotanni na cewa shi Trump har ya yi karin kumallo da shugaba Biden a fadar White House. Ina suka nufa daga nan?
To wani abu da aka kafa, wato malam, a yau ana kafa tarihi domin bayan da suka wannan karin kumallo da kafa sun sha shayi tare, daga nan suka hau mota guda suka taho wato ginin majalisa daga fadar White House, wanda shi kansa ana ganin wani tarihi ne. Wato shi mai shugaba mai tafiya ya sahau mota daya da shugaba mai zuwa su taho har wato ginin majalisa domin wannan bikin rantsuwar, wanda hakan abu ne mai mahimmanci sosai idan ka tuna da shekaru hudu suka gabata. Wato shi shugaban kasa mai barin gado bai samu wannan ba daga Donald Trump lokacin da ya mika masa mulki. Kuma wani abu guda ɗaya da Joe Biden ya faɗa a wannan lokacin da yake fito daga White House zuwa ginin majalisa, kuma ƴan jarida sun tambaye shi, akwai wani al'adar da ake ta ajiye rubutaccen wasiƙa akan tebur a Oval, a ofishin Oval White House Oval. Wato sun tambaye shi ya rubuta wannan wasiƙar, wato Biden ya tabbatar da cewa ya barwa magajinsa wannan wasiƙa wanda yake abu ne mai mahimmanci. Daga baya za mu ji mai takwansa ko me ake ciki.
To madalla Sarfilu, mun gode a kwarai da gaske, muna godiya ga dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo mana waɗannan rahotanni. Yanzu ga Babu Yakubu Makeri da labaran duniya a takaice.
Lokacin da za a rantsar da zababben shugaban Amurka Donald Trump a matsayin shugaban kasar, zai yi haka ne a cikin majalisar dokoki, wanda zai yi yana fuskantar mutum-mutumin Reverend Martin Luther King Jr. a ranar hutu na tarayya, wanda ake tunawa da hashararren dan fafutukar. Waɗannan bukukuwan biyu sun sabawa juna ainihin a cewar masu fafutukan kare haƙƙin jama'a, wanda suke son cika burin marigayi Reverend na juyin juya hali na lumana. Shugaba Joe Biden ya yi afuwa ga Dr. Anthony Fauci da General Mark Milley da mai ritaya da wasu mambobi na kwamitin majalisar da suka binciki harin da aka kai a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 ta hanyar amfani da ikon ofishinsa a cikin sa'o'i na ƙarshe don bada kariya daga yiwuwar ramuwar gaya da gwamnatin Trump mai zuwa za ta iya ɗauka. Shirin tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas yana ci gaba da gudana a yau Litinin, inda ɓangarorin biyu suke mataki na farko na wato tsagaita wuta na makonni 6, wanda ake sa ran zai iya kawo ƙarshen yakin da aka fara a shekarar 2023 kwata-kwata. Tuni aka sako mutane uku a cikin 99 da mayaƙan Hamas suke garkuwa da su a Gaza, inda aka yi kuma shirya wato sake wasu 30 a farkon yarjejeniyar.
To masu sauraro, duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na musamman na tsawon sa'a guda dangane da bikin rantsar da Donald Trump, wanda za a yi nan ba da jimawa ba. Godiya ta musamman ga Dr. MK Hassan da ya yi mana fashin baki daga nan ɗakin watsa labaranmu. Yanzu a madadin sa da Babu Yakubu Makeri da ya tana gabatarwa, sai abokan aikin mu Sarfilu Hashim Gumel, Maryam Dauda, Zahara Aminu Fage, sai kuma wakilanmu Nasiru Adamu El-Hikaya a Abuja, Idris Abdullah Bako a Accra, Sulaimanu Barma a Yamai da Muhammad Bashir Ladin a Yawun da ya sayar mata garba baba a birnin Burna tarayyar Jamus, da kuma Fiona Nandudu wacce ta hada mana shirin. Sai injinanmu Sidrak, ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a shirinmu na dare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi 8 kenan da rabi agogon Ghana, inda za mu dora a inda muka tsaya. Assalamu alaikum.